السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة دعا أولنا يمشينا لهدي sha hudu ga watan Jumada Tsani a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na hudu ga watan 10 a shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid babin da zamu tashi yau babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim babi dangane da abin da ya zo na dalilan shari'a fil kuhani cikin hukuncin masu duba wa nahwihim da makamantansu lafazin al-kuhan jam'i ne na lafazin al-kahin al-kahin kuma shine wanda yake da awar sanin gaibu dangane da abin da zai zo nan gaba wanda yake da awar sanin gaibin abin da zai zo nan gaba gobe ko jibi ko gata ko shekara mai zuwa wato wanda zai baka labarin gobe za a yi kaza ko jibi za a yi kaza ko ya baka labarin akwai sa'a wuri kaza ko akwai kishiyan sa wuri kaza wannan shine al-kahin sannan lafazin kahin kuma akan yi amfani da shi kan dukkan wani wanda yake mai da awar sanin gaibu sawa'un gaibin da ya riga ya wuce kamar an maka sata jiya ka zo yau ya maka bayanin cewa abinda aka sace yana wuri kaza kuma wanda ya satar shine farawawa ne to sai dai galibi idan an ce al-kahin wanda yake da awar sanin gaibu na abin da zai zo amma shi wanda yake da awar gaibin abin da ya wuce akan ce masa al-arraf al-arraf shi yasa malami yace babin abin da ya zo fil kuhani cikin lamarin al-kuhan wa nahwihim da makamantansu kaga al-arraf ya shiga ciki haka ar-ramman wato wanda ke bugon kasa shi ma kuma ya shiga ciki haka al-munajjim wanda ke kallon taurari ya fassara motsin taurari dangane da wani abu da yake tsammanin zai faru na abin nan na cewa ga alkhairi ko kishiyansa an fahimta ku dan saboda waɗannan mutane gaba ɗayan su kowanne yana da awar sanin gaibu ne shi kuma gaibu ubangiji ne ta Allah kadai yake banta da sanin gaibu banda Allah babu wanda ya san gaibu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ duka waɗannan ayoyi da makamantansu suna nuna Allah ne kadai ya san gaibu banda Allah ba wanda ya san gaibu dan haka su masu duba ko bokaye su suna da awar sanin gaibu to sai ya zanto kamar yunkuri ne na yin tarayya da Allah cikin abinda Allah kadai ne yake banta da shi to menene abin da ya zo nan nasi dangane da su irin waɗannan mutane da kuma masu ta'amuli da su مالك روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كيس يبا يا مالك يا إبابي بيوت وتبكوت يتي روى مسلم إمام مسلم يرويت حديث في صحيحه تكي إن دنتت للتافنسة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم daga wani sashi na matan annabi ba fata sunanta ba amma a wata riwaya a wani wuri ya tabbata kamar yadda Abu Mas'ud al-Thaqafi ya ambata cewa ita ce Hafsa bint Umar ita ce ta ji wannan hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man ata arrafan dukkan wanda yaje wurin dan duba ko yaje wurin boka fasa'alahu an shay'in wani abu fasaddaqahu kuma ya gaskata shi lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40 haka malai ya kawo wannan hadisi yace Imam Muslim ya ruwaito shi to amma bincike ya nuna kalmar da Imam Muslim ya ruwaito من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أما كلمة فصدقه wannan ta tabbata ne cikin riwayar Imamu Ahmad. Imamu Muslim bai rawaito wannan kalmar ta fasaddaka ku ba. Kun fahimta da kyau? A takaice dai wanda ya je wurin dan duba ko ya je wurin boka ya tambaye shi wani abu sallarsa ta kwana 40 ba za a karba ba. Imamu Nawawi yake cewa abin nufi da wannan hadisi dole yayi sallar dan ya sauke wajibi sannan kuma ba za a karbe ta ba idan yayi ba da lada. Wato zuwa wajen dan duba din shine ya gadar masa da wannan gagarumin hasara ta mafi girman ibada cikin ibadojinsa shine sallah ta tsawon kwana 40. Allah ya tsare mu. Wato kaga wannan na nuna haramcin zuwa wajen malamin duba kenan ko haramcin zuwa wajen boka. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ata kahinan wanda yaje wurin malamin duba fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah sira da amincin tabbata gare shi shine Imam An-Nawawi yace to wanda yaje kenan an ce ya kafirta ina ga wanda aka je wurin nashi mun ba da aulaki wanda yaje bai tambaye shi ko so ɗaya ne faqad kafara bima unzila ala Muhammad to ina ga shi wanda aka je wurin nashi aka tambaye shi kenan kaga muni ya faka wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ya ruwaito shi haka Imam An-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra haka Imam Tirmidhi haka Ibn Majah dukkan su sun ruwaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce a wata riwayar daban ta Abu Dawud hadisin ya dan tsara haka tsawo dan da yace man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqulu sai yace aw atamra'atahu haidan aw atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato wanda yaje wajen dan duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa ko ya sadu da matarsa alhali tana cikin kwanakin haila ko ya sadu da matarsa ta duburarsa to faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga mai kenan eh alqurani da hadisi haka Imam Al-Qurtubi yace abin da aka saukarwa annabi Muhammad shine mai alkitabu was sunna qurani da hadisi dan Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitabu wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima الكتاب شيني قرآني الحكمة كما شيني حديثي الله يتي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الله يسوكر مك للتافي يسوكر ما الحكمة كذلك قدابين سوككوني كنا كما الله يتي دماتا النبي وذكرنا ما يتلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قلنك تنا أبين دعك سوكر سكين تاكونا نا آيين الله ده حكمة سوني حديثي to da haka idan aka ce mutun ya barranta daga abin da aka saukarwa manzon Allah ana nufin ya barranta da Qur'ani ya barranta da hadisi Allah ya tsare mu والأربعة والحاكم قال سهيون على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم معلم حديثي هو أبو داود الإمام الترمذي النسائي ابن ماجه سروا حديثي والحاكم ده إمام الحاكم وقال حاكم يتي سهيون على شرطهما شيوان حديثي سهيه نبسا شرط بخاري ده مسلم banda suma Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi Imam al-Zahabi ya inganta shi haka Imam Nasiruddin al-Albani ya inganta shi an Abi Hurairah an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi man ata arrafan aw kahina kaga na an kare kalman arrafan shi yasa yace babu ma da fil kuhani wa nahawihim man ata arrafan aw kahina mun ce arraf mai da'awar sanin gaibu wanda ya wuce ko wanda zai zo amma kahin wanda yake da awar sanin gaibin abin da zai zo nan gaba kadai man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata shi cikin abin da yake fada faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya kafircewa abin da aka saukarwa manzon Allah sira da amincin Allah tabbata gare shi wala biya ala bi sanadin jayyid عن ابن مسعود مثله موقوفا ابو يعلى الموصلي يا رويتو wannan kwatankwacin wannan hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud kwatankwacin abinda muka fada anan mar'ata harrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam duk bayani na tafi wani imran ibn husayn marfu'a an karbo hadisi daga imran ibn husayn babban sahabin nan cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin karamomin sa wato an mala'iku ne masa sallama yace tun annabi na dare har annabi bar duniya ana mun sallama daga lokacin da aka daina shine daga lokacin da na samu rashin lafiya ne lalas wato kamar sakiya kenan ka san an halatta amma tare da karhanci saboda yin ta kamar rage wani abu ne na bangaren tawakkalinka to kuma wannan yana rage wani abu kenan na bangaren karfin imani ko matsayinka idan kai ba haramun ka aikata ba amma barin ta shine fi dacewa mala'iku suna kai masa sallama yana tafiya daga lokacin da yalan zaka daina masa sallama wa Imran ibn Husayn marfu'a laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wannan hadisi marfu'i ne wato annabi ne ya faɗa yace laysa minna man tatayyara ba yi daga cikin mu wanda duk yayi tamfi aw tutayyara lahu ko akai masa tamfi ya karba ma'ana ya tamfa abu wannan mun buga misali akan sa ko dake babu kan tamfi zai zo nan gaba mai zaman kansa shine mutum ya fito kamar da muka faɗa a darasin da ya wuce mutum ya fito da safe yana son ya cimma wata bukatar sa sai ya ci karo da makaho sai ya tamfa wannan ranar cewa ai babu sa'a tunda an fara gamuwa da makaho ko ya ci karo da kuturu sai ya tamfa cewa ai babu sa'a a wannan yinin tunda an fara gamuwa da kuturu ko ya ji kukan mujiya sai ya fasa abin da zai yi duk dai wanda ya tamfa wani abu cewa idan an yi kaza to kaza ke faruwa idan an ga kaza to kaza ke faruwa wato ya tamfa abu yayi zaton shari tare da abun to wanda zai yi wannan annabi ce baya cikin mu haka wanda shi ba shi yayi ba fada masa aka yi yana tawowa da safa aka ce da waka fara gamuwa ya ce ai na gama da malam wane makaho ya ce a yo ba ka da sa'a ki ce haka ne aka ce haka ne sai kuma yadda to annabi ce shi ma baya cikin mu shine tutayyira lahu aw takahana ko ya duba baya cikin mu aw tukuhina lahu ko aka yi masa duba kaga da mai da wanda aka yi ma aw sahara ko ya sihiri shi da kansa ya safi aw suhira lahu ko ya je aka yi masa sihiri dan ya cutar da wani wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul wanda ya je wurin malamin duba ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa fa kad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya kafir cewa abin da aka saukarwa manzon Allah sai rada amincin Allah tabbata gare shi wannan hadisi rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid الامام البزار يروتشي ده سندي جيد سندي جيد يا زما كرببي كينن كو زما صحيحي كو زنتو حسن كما يدا معلومه suka tattauna akai وللقبول يطلقون جيدا والصالح الثابت والمجود فهذه بين الصحيح والحسن كما يدا امام السيوطي فدا cikin alfiya وللقبول يطلقون جيدا idan sun so karban hadisi sai su ce masa sanaduhu jayyid والصالح الثابت والمجود كوستي سنده صالح سنده ثابت سنده مجود دكان wannan alama ce ta karban hadisi cewa dai ana aiki da shi وهذه بين الصحيح والحسن wannan kalmomi gaba daya ana raba su ko dai hadisin idan to sahihi ko idan to kuma hasan ne amma dai ya hautu din mun tsira zai aiki da shi ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره وأن حديث ليس منا من تطير أو تطير لا أو تكهن أو تكوهن لا أو سحر أو سحر لا وأن اللفظ إمام الطبراني يرويته في الأوسط أتكن المعجم الأوسط بإسناد حسن دا سندي ونديك حسن من حديث ابن عباس وتشيكم صحابي حديث شيني عبد الله بن عباس دون قوله ومن اتى اما بابو ابن ده كان كرشي ومن اتى كان فصدقه زوا كرشي الروايه شي امام الطبراني لاخره زوا كرشي انا نقول قال البغوي الامام البغوي في العراف الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. الامام البغوي حين حسين ابن مسعود الفراء الشافعي babban malamin mutanen Khurasan kenan, mutum ne wanda yake fiqa faqihi zahid, ya mutu a shekara ta 516 bayan hijira. Al-Imam al-Baghawi yace al-Arraf shi al-Arraf alladhi yaddi ma'rifat al-umur, shine wanda yake da awar sanin al-amura sawan wanda suka wuce ko wanda za su zo gaba. Bi muqaddimatin yastadillu biha al-masruq, wanda yake da wata shimfida da yake shi da kansa, ma'ana yana gabatar da wata muqaddima, yayi wani kulumboto nashi, imma akan kasa zai buga, ko yayi wani saddabaru nashi, ya wahalar da kai a dauki lokaci sannan ya fada ma, ya rinka riya kamar ya an fada masa, ko an yi masa wa'i, ko aljini ya bashi labari, ko ya halaro abu. Yastadillu biha ala al-masruq, yana da wadansu muqaddimat da zai gabatar, zai kafa hujja da su kan wani abin da aka sace, yace ai abin da aka sace kaza ne kuma yana wuri kaza. Wa makanin dalla, ko ya bada bayanin a wani wata batacciyar dabba da ta bata an sace maka ragumunka, ko tinkirka ta bata, ko ragunka ya bata, sai ce ayyana wuri kaza, wani hawi zalika da makamancin haka. Wannan shine al-Arraf. Wakila huwa al-kahin, a wani kaulin kuma suka ce a'a, da al-Arraf da al-kahin duk ma'anarsa daya. Wal-kahin shi ko al-kahin huwa alladhi yukhbiru an al-mughayyibat fil mustaqbal, al-mughayyibat fil mustaqbal shine wanda yake bada labari kan fakakkun al'amura waɗanda za su faru nan gaba, shine wato kahin kenan. Wakila a wani kaulin suka ce allazi yukhbiru amma fi dhamiri, shi al-kahin shine wanda yake da awar sanin abin da ke cikin zukata, abin da ke cikin zuciya, da ka zo ya ce abu kaza yake tafe da kai, ka ce kaza, ka ce kaza, ka ce kaza, to wannan shine al-Arraf. Duka dai waɗannan lafuzza guda biyu kowane ɗaya yana ɗaukan ma'anar ɗaya, ku gane cewa dukkan mai da'awar sanin gaibu, ko ta hanyar duba ne, ko ta hanyar bokanci ne, ko ta hanyar bori ne, ko ta wata irin hanya ce, ko ta hanyar walitaka ce, yace ya san gaibu, ya shiga cikin ma'anan al-kahin, ya shiga cikin al-Arraf. Duk mai da'awar sanin gaibu ta kowace irin hanya ce, yace zai labarta maka gaibun da ya wuce, ko wanda zai zo nan gaba. Duk mai da'awar sanin gaibu din nan ya shiga cikin ma'anan al-Arraf, ya shiga cikin ma'anan al-kahin. Kuma kala-kala ne, akwai waɗanda suke ta'amuli da aljanu, wannan mun sha faɗa, aljan ya zo faɗa musu labarin gaskiya guda ɗaya wanda ke cakuɗa shi da ƙarya ɗari, kamar yadda hadisin annabi ya tabbatar a darussanmu na baya. To wannan galibi aljanu ke faɗa musu, don wata amfanuwa da aljanun suke yi tsakaninsu da wanda suke faɗawa din, sawa'un malamin duba ne, ko malamin sunbu ne, ko mawane ne. Saboda haka kasancewar mutum ya yi da awar sanin gaibu, ya bada labarin an sace maka dabba, ya bada labarin cewa an sace maka abu kaza, ko ya zo ya yi da'awar ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka zo, wannan ba karama ba ce ba, wannan baya cikin jinsin karama ta wani, wannan jinsi ne na bokanci ko duba, mai yin sa ana bukatan sa da ya tuba, in bai tuba kuma to shari'a musulunci kuma ta hau kansa kenan. An gane wannan da ke ku? Wa kala Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah yace al-Arraf ismul kahin, lafazin al-Arraf suna ne na al-kahin, wato boka, wal munajjim ko mai da'awar ilimin taurari, wanda zai rataya arzikinka ko rashin arzikinka da fitowar tauraro kaza. Wannan darasin baya mun yi sharhi da baya bukatar bayani, kuma mun ce ilimin taurari ya kasu kashi biyu, ko akwai wanda shari'a ta yi izini, akwai wanda shari'a ba ta yi izini ba, wannan duk a darasin baya mun riga mun faɗi wannan. Warramman suna ne na Ar-Rammal, shine mai zane cikin kasa don ya gano maka arzikinka ko tafewarka, duk dai duba din kenan. Wani hawihim da makamantansu, memman ya takallamu fi ma'rifatul umuri bi hadhihi turuq, daga cikin irin waɗanda suke magana kan sanin al'amura ta irin waɗannan hanyoyi da makamantansu. Haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa. Wa qala Ibn Abbas, Ibn Abbas ya faɗa fi qaumin yaktubuna abajad, cikin waɗansu mutane da suke rubuta harufan larabci, abajad da hawaza, kasan waɗannan harufa ne waɗanda ake amfani da su wajen lissafi, da waɗansu sai su yi amfani da su su rubuta don su canko maka sa'a ko rashin sa'a, su duban da suke yi da alifin ba'un suke yi. Wa yanzuruna fi nujumi, su rubuta waɗannan abajadadin kuma su yi duba cikin taurari. Me ya faɗa game da su? Yace ma ara man fa'ala zalika lahu inda Allah min khalaq, yace wanda yake aikata haka bana tsammanin yana da wani rabo a wajen Ubangiji. To sai dai kuma bincike ya nuna wannan asar da ake jingina shi zuwa ga Abdullahi ibn Abbas, Imam Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jamul Kabir, amma a cikin sanadinsa akwai Khalid ibn Yazid al-Amari. Khalid ibn Yazid al-Amari wa huwa kazzab, shi ko sun ba shi sifa kazzab makareci. To irin su in sun rawaito hadisi sai a ce masa mawdu'i. Dalilan da suka gabata a bayar sun wadatar wajen gane matsayin mai bokanci, ko tun daga hadisi, tun daga Abdullahi, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. To ya rage mu gane daga zaran mutum ya je wurin malamin duba ko ya je wajen boka, shikenan wannan hukunci zai hau kansa, ko kuma sai in ya gaskata shi. To malamai suna karkasa zuwa wurin duba ko malamin duba ko boka kashi hudu. Al-qismul awwal, kashin farko, an yas'alahu su'alan mujarradan, wanda zai je kawai ya tambaye shi ba tare da ya gaskata shi ba, ya je ne kawai ya tambaye shi, fa hadha haram, wannan kuma haramun ne, duk da baka gaskata shi ba zuwan da kai haramun ne, saboda Annabi ya ce man ata arrafan zuwa karshe. An gane ku? Al-qismu thani, na biyu, an yas'alahu fa yusaddiqu, ya tambaye shi ya gaskata shi, wa ya tabiru qawluhu, ya yadda da abinda malamin duba faɗa masa ko boka, fa hadha kufrun, wannan kafirci ne, lanna tasdiqahu fi ilmi al-ghaibi takdhibun lil-qur'an, idan ka gaskata shi cewa ya san gaibu ya zanto ka kare da qur'ani yace ba wanda ya san gaibu sai Allah, kai yanzu ka yadda malamin duba sune ko boka ya sani, sai ya zanto mai da martani ne ga al-qur'ani mai girma, wanda wannan kafirci. Al-qismu thalith, kashi na uku, an yas'alahu liyakhtabira, ka je ka tambaye shi dan jarraba shi ka gane hal huwa sadiqun aw kadhib, shin da gaske yake ko ƙarya yake, lali ajla an yakhudha bi qawlihi, ba wai mutum ya je ya tambaye shi bane dan ya yadda da maganar sa, fa hadha la ba'sa bihi, irin wannan babu laifi, mutum ne mai karfin imani, ya koshi da tauhidi, yana da cikakken masaniya, yana da rigakafi na ayoyin alqur'ani da hadisi, wanda dan duba ba zai yaudare shi ba, malamin duba malamin boka ba zai yaudare shi ba, sai je tambaye shi dan ya ga tsiyarsu, yazo ya wa'azi akai, ya fara masa, sannan yazo ya wa sauran jama'a. To duk wanda je irin wannan tambayar hadisin nan bai hau kansa ba, ba a cewa sallarsa ta lalace, ba a cewa kuma ya kafirta. An gane ku? Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Ibn Sayyad, Ibn Sayyad kuma wani Yahudi ne a cikin garin Madina, wanda yake da dama daga cikin sahabbai waɗansu har rantsuwa suka yi cewa shi Dujjal ne, amma dai dalilai sun nuna shi ba Dujjal bane ba, amma yana da abubuwan ban mamaki, waɗansu al'amura khawarij lil ada, wanda suka saba ma al'ada, wanda da zaran an bata masa rai kawai sai ya ga ya cika titi, idan ya biyo lungun nan sai ya cika titin nan, shi gade kurasa duk inda za ku ci ran sai baci. Hadisin yana nan cikin Sahih Muslim. To kaga in a yanzu ne wani haka sai ya ce karama ce, amma sahabbai wannan bai burge su ba, rantsuwa suka yi ta suka yi wallahi Dujjal ne, har Umar dan Khattab ya ce zai je ya kashe shi, Dujjal ne. Annabi ya ce masa in ya kunhu falan tusallatu alai, in har Dujjal ne to ba za ka iya kashe shi ba, saboda Allah ya yi wa'adi sai ya yi kaza, sai Annabi Isa ne zai kashe shi, ba kai ne za ka kashe shi ba. Wa in lam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi, in ko ba Dujjal bane ba wani alheri ka kashe shi, kyale shi. An fahimta ku? To kaga mutum ya ransa ya bace kawai ya cika titi shi kadai, ai yanzu ya fito a wannan garin, ai an riga ya shiga uku, musamman ana daidai lokacin da za a jefa ƙuri'a, ai magana ta kare ku. Amma sai Annabi ya tambayi Ibn Sayyad ya ce ma za khabbatu laka, me na boye maka, wato ya dauki wani abu ya boye, ya ce me kake tsammanin na boye, ba an ce ka san gaibu ba, ba an ce ana da warka za abin nan ba, qala duh, sai ya ce ad-duh, wato ya fada rabin kalma yake karasawa, kaga ta ya daukan ma'anan ad-duhan, ta ya daukan ma'anan wata kalmar daban. Sai Annabi ya ce ikhsa falan taqdu falan ta'du qadrak, tabuka bani wuri, ba za ka ketare matsayinka ba, ma'ana abin da na koyi maka din baka san ko mene ne ba. To haka bokaye suke sai su yi dabara wani lokaci su fada rabin kalma, kan kalma da za ta dauki ma'anoni guda uku ko wata, sai su fada rabin kalma dan sai ka dauka cewa sun sani ko ba sani bane, dabaru ne kawai na yaran su, na bokaye kawai yan tsubu. An gane ku? to kaga nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne dan ya jarraba shi. Dan haka idan mutum ya je ya tambayi malamin duba ko boka dan ya jarraba shi, ya gane yadda yake fitar da mutane, ya zo ya yi wa'azi a kai, to wannan babu laifi, wannan hadisi bai hau kansa ba. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتهنه في أمور وهذا قد يكون واجبا أو مطلوبا نبي وانت زي دي دم ما يجير دي وانت ياجر دي يباش جرباوا يدو كرابو يبوي يتيم انه نيكزا دي نزور دي دي يكزا يغاني كوبا دي غاني با وانا كما يازون دم ما يقري مال من دوبات انكو دي يقري بوكا مال يتيتو وانا زي دي زماما واجبي ان هركنا دي أهلية نعلمي ذاك إزوا كقبائنسا ياك ما تكذي كقبائنسا an fahimta ko kamar lokacin marigayi shi kawukan mawdubin Allah jikansa da gafara yake cewa duk wanda yazo yana yanka wuka na ta yanka ku sai ya gere kuna ji tana kara yace ka karba kai bismillah idan ka yanka shi matakar kai mummune mai tauhidi kai bismillah wallahi sai ka yanka shi duk taurin sa in ya isa kuma ya kwanta ya baka kai bismillah yace tar za ka yanka shi ba zai da ba. Haka Ibn Taymiyyah waɗansu mutane suka zo suna barazana suna daukan wuta suna sawa abin nan suna wasan wuta su shiga cikin wuta su fita, yace ku zo ku yi wanka na yadda ni da ku mu shiga cikin wuta, suka yanda ashe sun je sun yi wanka da wani magani ne, wani sinadari suka shafa a jikinsu wanda wuta din ba za ta kama ba, to sai su fito sai a dauka cewa sharifai ne ga jikokin gidan Annabi, suna wasa da wuta ana ganin su ba sani ba, kawai makaryata ne. Ibn Taymiyyah ce in kun isa ku idan kun isa ku zo mu yi wanka mu shiga cikin wutar ku gani in bata ci ku ba, abin labarin da ba su yadda da shi ba kenan, ba su yadda ba sun shiga, an gane ko? To dan saboda haka sai malamai suke tattauna, yanzu dai hukunci ya rage, na farko dai wanda ya je don ya tambaye shi ya gaskata shi wannan hukuncin sa ce ya kafirta, wanda ya je ba wai dan ya gaskata shi ba, ya je ne kawai dan ya tambaye shi, ko ba jarraba zai masa ba, ko ba ya je dan ya bayyana barnarsa ba, haya kawai dai ya tambaye shi kawai dan ta more haka, ya aikata haramun, wannan kashi biyun duk su halatta ba, wancan haramun ne kaulan wahidan, wannan kuma an ce ya kafirta. To wanda aka ce ya kafirta din nan shin wani irin jinsi na kafirci, shine malamai suka yi safani, wadansu malaman suka ce kufrun duna kufr, kafircin da bai kai fita daga musulunci ba. Aka ce menene hujjojinku, suka ce hadisin Hafsa ya ce ba a karban sallarsa ta kwana 40, inda ya kafirta ne gaba ɗaya, ai ba sallar da za a karba ba, ita kwana 40 kadai ba, gaba ɗaya ba za a karbi kowace ba, kun gane ku? Sannan kuma a ɗaya hadisin na riwayan Abu Dawud na Abu Huraira, wanda ya hada cewa wanda ya je wurin boka ya gaskata shi cikin abin da ya faɗa, sannan ko ya je wa matarsa ta duburarta, ko ya sadu da matarsa tana cikin haila, duk aka ce ya baranta daga abin da Allah ya saukar kan manzalar sallam. Aka hada waɗannan guda uku, ai da wanda ya zanke wa matarsa tana cikin al'ada, da wanda ya kusanci matarsa ta dubura, duk wannan malamai sun yi ijma'i ba su kafirta ba. Sai dai sun aikata me? Sabo. Shi ya sa ma shi wanda ya zanke wa matarsa in tana cikin al'ada, aka wajabta masa kafara. Kafara da aka wajabta masa Annabi ce ya sadaka da dinari. A wata ruwayan aka ce a da rabin dinari, nisfu dinar. Abin da yake bayanin cewa daga cikin irin abin da suka kafa hujja da shi, suka ce kaga wannan hadisi a ruwayan Abu Dawud daga Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan jinsi guda uku cikin hadisi, kuma yace faqad dukkan su, duk wanda aikata ɗaya daga ciki ya baranta daga abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana wanda ya zake wa matarsa tana cikin al'ada, ko ya zake wa matarsa ta duburanta, ko ya je wurin boka. To duk an yadda cewa mutumin da ya zake wa matarsa tana cikin al'ada ba kafirci ba, dalilin da suka bayar wajen cewa ba kafirta ya bada, saboda an daura masa kafara, ko musulmai ke yin ta, kafiri ba za a ce ga wata kafara sa ba, kafiri kafara su shi ne kawai tuba daga kafirci da sai shiga musulunci, amma wanda yake musulmi shi ne za a ce idan kai kaza ga hukuma kaza an daura maka kafara. To ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da yaje ya zake wa matarsa suna cikin al'ada, to yayi kafara da dinari daya a wata, a wani hadisin kuma a wato rabin dinari. To shine malamai suka ce a hadisin rabin dinari yana nufin talakawa kenan, isin kuma dinari daya yana nufin masu kuɗi kenan. To kabi kenan wannan bai kafarta ba. Haka wanda ya zake wa matarsa ta dubura, abin da ya sabo yayi, ya aikata kabira ne cikin kaba'ir, amma ba za a ce ya kafarta ba. Sai suka ce to tunda ko haka ne, kenan wanda ya je wajen boka ma ya tambaye shi wani abu, shi ma ba za a ce ya kafarta ba, za a ce dai yayi babban laifi, amma shi boka din abin da yake da wasu nan dai bu kafirci ne. sai dai wanda ya tambaye shi ba za ka iya kafir da wanda shi ne dogar da fatan malamai da rage ko kuma suka tsaman zahirin hadisi cewa babu wata magana da annabi ya ce fakada ka fara shi kenan ya riga kafir take babu yanda za a yi kuma ku ce musulmi ne shi to amma waɗancan ruwayoyi guda biyu riwayan cewa ya yi hasaran sallah kwana 40 da riwayan cewa an hada shi da shi da mutumin da ya kusanci matar suna cikin kwanakin al'ada lalle waɗannan babban karina ce suna kafirci nan bai kai kafirci waɗansu malaman kuma tawakkufi suka yi kamar Imam Ahmad bin Hanbal an ruwaito daga gare shi ya yi tawakkufi kan matsalar yace to annabi da ya ce fakada kafara bima unzila ala muhammad can kuma gashi an ce ba za ka karɓi sallar da kwana 40 ba yace ni ba zan iya sanin hukuncinsa ba amma dai duka mun yi dakar mutum ya je dan rufin asiri saboda duk abin da ake kaulani cewa ka kafirta ko ban kafirta ba annabi an fahimta ko to saboda haka dai wannan shine hukuncin wanda yake zuwa wajen wato a bokakin to amma mutumin da yake shi mai yin bokancin ba kaga hadisin na nuna kenan hani game da mai yin bokanci din shi yasa Imam Al-Qurtubi ɗaya daga cikin rukunan manyan malamai cikin mazhabar Malikiya yake cewa yajibu ala man qadara ala zalika min muhtasibin wa ghayrihi an yuqima man yata'afa shay'an min zalika min al-aswaq wa yunkira alaihim ashadda an-nakir yace ya zama wajibi ga wanda yake da iko ta fuskar ilimi ta fuskar yana da cewa a cikin jama'a ana sauraron sa ya zama wajibi ya kama malamin duba ko boka ya tsayar da shi a kasuwa ya yi masa ikrari ya nuna munin abin da yake kai dan jama'a su guje shi wa ana man yajiu ilaihim kuma ya zama wajibi wanda ke zuwa wajen boka mace ko namiji ko take zuwa wajen malamin duba a yi musu inkari wala yaftaru bi sirrihim fi ba'd al-umur kada mutun ya rodo da cewa suna dacewa da gaskiya a wani sashi na al'amura wala bi kasrati man yajiu ilaihim kuma kada mutun ya rodo cewa ai ana tunturundo a kofofin malaman duba da malaman da bokaye sama da tunturundan da ake wajen malamin fiqh ko malamin hadisi wala bi kasrati man yajiu ilaihim min man yantasibu ila al-ilmi kada ya rodo da cewa ai wadansu malamai ba za ga ko wadansu bokaye ba malamai wanda suke dawar ilimi suke zuwa wajen su kaga malamin addini ya tashi waya je wajen boka shi ma ya duba masa wani abu Imam Al-Qurtubi yace dukkan wanda yake da awan malanta kaga ya je wurin boka ko ya je wajen malamin duba yace fa innahum ghayrur rasikhin fil ilmi irin wannan ba sa cikin ar-rasikhuna fil ilmi muna malamai ne kawai sun shiga rigar malanta bal min al-juhali yace su wannan katafaran jahilai ne kawai bal min al-juhali bima fi tiyanihi min al-mahzur sun jahilci abin da ke kunshe cikin zuwa wajen bokaye din na al-mahzur abin da shari'a ta hana fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko annahu la yastami'u tasdiqul kahin ma al-iman bil qur'an gaskata boka da kuma ba da gaskiya da al-qur'ani ba sa haduwa da juna matakar ka yadda da boka to ka rushe al-qur'ani kenan dan boka na cewa ya san gaibu malamin duba na cewa ya san gaibu qur'ani kuma na cewa la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibun samai da kasa sai Allah to idan ka yadda da wancan mai cewa ya san gaibu kenan ka rusa wancan ayat da ke cikin suratul naml tare da dan su ayoyin wato ainihin suratul an'am da kuma wato ainihin suratul a'raf ka rushe ayatin da ke nuna babu wanda ya san gaibu sai Allah asani mas'ala ta biyu at-tasrih bi annahu kufr ya zo karar cikin hadisi cewa dai gaskata wanda ke boka ko malamin duba kafirci ne as-salisatu mas'ala ta uku zikru man tukhina lahu an nuna mana wanda aka yi masa bokanci ko da ba shi yayi bokancin ba kenan shi ma ya shiga cikin gargashin hadisi ar-rabi'atu mas'ala ta hudu zikru man tuyira lahu an mutumin da aka tanfa masa abu ya yadda ba shi yayi tanfin ba asalin tanfin ba daga gare shi bane amma wani mai tanfi yace ai idan kaga kaza ta faru kaza na faru yadda to shi ma duk ya shiga cikin hadisi al-khamisa mas'ala ta biyar zikru man suhira lahu abatan mutumin da aka yi masa sihiri ma'ana ba wai aka yi masa sihiri ya cutar da shi ba ya je don a yi masa sihiri ya amfana da wannan sihirin shi ma duk ya shiga cikin hadisi as-sadisa mas'ala ta shida zikru man ta'allama abajad wato ambatan mutumin da ya koyi a Bajat dan saboda yin duba da su. Wannan mun ce asar din Abdullahi Abbas bai tabbata ba, amma dai dukkan abin da zai za a yi amfani da shi, sawan Abajat ne, sawan wani hatimi ne da za a ajiye maka a ce ka rufe hannunka ka dora ɗan yatsanka kan wani wuri dan ka canko alkhairi ko kiyansa, a duba maka cewa za ka yi arziki ko kai kana cikin manyan masu mulki nan gaba ko kana cikin manyan matalauta nan gaba. Duk wani abu da za a yi maka dai wannan dai ya zama duba ne, kuma masu wannan kuma sun zanto a tsare annabi na kafirai da su. Allah ya tsare mu. Na matsala ta bakwai, zikrul farqi bainal kahini wal arraf. A wannan babi mun fahimci bambancin da ke tsakanin alkahin da al arraf. Alkahin wanda ke dawar sanin gaibin da zai zo nan gaba, al-arraf wanda ke dawar sanin gaibi ko na da ko wanda zai zo nan gaba. Kenan kalman al-arraf kafin faɗin na san da kalmar alkahin, dukkan su dai kowa ne mai laifi ne. Babu ma ja'a fi nushra, waɗansu za ka ga sun rubuta an-nashra da yawa nunin fataha, wannan kuskure ne a wata dabara, amma abin da yake daidai shine an-nushra da yawa nunin dhamma. Babu ma ja'a fi nushra, babin da yake magana kan abin da ya zo na dalilan shari'a kan hukuncin an-nushra da yawa nunin dhamma da kuma iskan kin. Wannan an-nushra shine Ibn al-Jawzi yace wa huwa halu sihri anil mashu, abin da ake nufi da an-nushra walware wa mutun sihiri ta hanyar sihiri. Wani ne aka yi masa sihiri, aka yi masa asiri, abin ya dame ma dai ba ya iya kusantar matarsa, amma ba ya fita sai ji ba iya ba yi masa sihiri kenan ba. Galibi a koma sihirin da suke yi wa mutum wannan, ko a raba mutum da babansa, ko kai a raba ka da ɗanka, ko a raba mace da mijinta. To wanda aka yi wa irin wannan sihirin, ko a yi wa namiji sihiri mace ta rinka jin shi yadda ta so, idan ta ce zauna ya zauna, idan ta ce tashi ya tashi, in ya dawo daga kasuwa ta ce me ka samu kawo ya mika gaba daya, ba ya da ta cewa. Akwai matan da suke irin wannan sihirin. Jiya-jiyan nan a nan makaranta, wato wani abin mamaki, wata ɗan'uwa take tambayar cewa me ya hukunci ga mutumin da kishiya da ta suke yar uwarta, kishiya da suke kishiya ta sai ce ya aka tafiya haka a duniya, ta ce ai ko anyi an gama. Me ya faru? Wai miji ne suna tare shi da matarsa, sai ita kishiyar ita mai ɗakin gabas ɗin kenan wanda aka fi so, mai ɗakin gabas, sai ta ce gaskiya ni zama da wancan kawai shi ya dame ni. Tana ta bata rai miji, ya ce me ya dame ki ne? Ta ce wallahi ni zama da wancan kawai ya dame ni. Ta ce me ya zafi? In kin ga dama ki sake ta na baki, in kin ga dama ki zauna da ita. Sai abinda suke so za a yi a gida. To shi ne ake tambaya, yan an sake ta sako ko ba ta sako ba? Da yawa daga cikin mata suna zuwa a yi musu wannan sihirin, waɗansu sukan ɗauki wani sashi ne na jikin namiji a ɗauki gashin kansa a ji a kulla wannan sihirin da shi sai yadda mace ta yi da shi. Waɗansu sukan nuna kamar wannan ayoyi abin nan, musamman waɗansu daga cikin ahlus sunna yin zafi, kai ba wani sihiri, kai dai kai fata Allah ya kiyaye ka, akwai sihiri. Mun karanta hadisi ka ji a baya, matukar mace kasancewa ba ta jin tsoron Allah to ka ne san ce ta, in ba haka ba idan ta je ta maka wannan ta riga ta gaba da kai, sai yadda ce da kai ba. Duk laifin kuma kai ba za ka ga laifin ba, mun mawaki kai ba za ka ga laifin ba, inda za a ce a taro a yi mata fada ka yadda ka bata da kowa a duniya, me ta yi har kawai kun dora mata gidan sana? To idan aka yi wa mutum sihiri, hanyoyin da za a bi a walwale su shine hanyoyin da shari'a ta tanada, wato karanta masa waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma, yin amfani da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, addu'o'i daban-daban waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sukan zanto hirzi ga mutum, tsaro gare shi tun kafin sihirin ya faru, da kuma waɗanda a iya amfani da su don ya kasance an walwale sihirin insha Allah ta'ala. To duk wannan su za a yi amfani da su, amma da zaran an yi maka sihiri sai kuma aka ce to a je wajen bokawa da danyen warware sihirin, to wannan shi ne ake kira an-nushra a larabci, warware sihiri ta hanyar sihiri, magance tsafi da wani tsafin ɗan uwansa, menene hukuncinsa, wani dalilai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, me suke cewa game da wannan, ya halatta ko bai halatta ba. An jabirin anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushira, hadisi ya zo daga jabir dan abdullahi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya game da annushira, warware sihiri da wani sihiri. Fa qala sai annabi ce hiya min amali shaytani, wannan ake shedan kenan. Duk yadda ko kun gane wanda ya sihirin, ku je ku ce waye warware da kansa, yayi wani sihirin dan uwansa dan ya warware wanda ya na farko bai halatta ba. Dan kun kara faran da waki, ku yi amfani da ayoyin alqur'ani dan ku warware. Ko in kun san sihirin irin wanda ake yin abu ne a dauki wani sashin jikinsa ko takalminsa ko gashin kansa a je abin ne a wani, to sai a je a tone wannan abin, idan an samu sanin inda abin yake a tone shi a kone, bi idhnillahi ta'ala an riga an karye lagonsa. Annabi ya ce hiya min amali shaytan, rawahu ahmad bi sanadin jayyid, imam ahmad da rawaito wannan hadisi bi sanadin jayyid, ko abu dawud haka imam abu dawud, hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatahu ya ce hadisi ne hasan. Wa qala su'ila ahmad anha, an tambayi imam ahmad bin hanbal dangane da wato ainihin abin da ya shafi wato annushra. فقال ابن مسعود يكره هذا كله, واتو ابن مسعود يكي تيوى ابن مسعود عبد الله بن مسعود ينا كن واتو نشرة تكوى لئر النوحي واتو ولول يسهري دون السهري دون وانتا تكوى لئرن هنجاك أنفاليس ينا كي إرن وانا. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا باس به, انما يريدون به الاصلاح, فاما ما ينفع فلم ينهى عنه, انتهى. يا تبقى تجن صحيح البخاري ان قتادة ان كربو رواية دك قتادة ابن دعامة الدوسي اي دك تكن من ينتبع اي يتي قلت لابن المسيب نافتا كسعيد ابن المسيب اي دك تكن ما مالك ابن انس na tambayi Sa'id ibn al-Musayyib nace da shi rajulun bihi tibbun, mutun ne akai masa sihiri, sukan ce tibbu suna nufin sihiri, wanda yanzu shine muke cewa tibbu da Hausa. Rajulun bihi tibbun, mutun ne akai masa sihiri, aw yu'khaz an imra'atihi, ko aka hana shi kusantar iyalinsa. Akwai matan da suke wa mijinsu sihiri idan yayi amarya, da ya shiga ɗakin amarya a ranar shi ba namiji bane, sai ya dawo ɗakinta, ko da ya shiga kawai sai bacci ya dauke shi, yana shiga kawai sai bacci ya dauke shi, ba zai farka ba sai ana asalatu. Ko duk ranan da yake ɗakin amarya, to a ranan kuma kawai sai ya je samu tana jini, an sakan mata jini. Duk masu sihiri suna irin wannan. Yace mutum ne aka yi masa sihiri, aw yu'khadh an imra'ati, ko an hana shi kusantar iyalinsa ta hanyar sihiri, ay yuhallu anhu, shin za a warware masa ta wata hanya da shari'a ta ce, aw yunshar, ko a warware ta hanyar yin nushra? Kala, sai Sa'id ibn al-Musayyib ya ce la ba'sa bi, babu laifi a yi, innama yuriduna bihi al-islah, ai su masu warware sihiri ta hanyar wani sihiri gyara suka so yi. Kaga a nan gurin a fahimtar Sa'id ibn al-Musayyib yana ganin cewa ai tunda sihirin da suka yi ba cutar da wani za su yi ba, wani aka cutar suke so su cece shi, wannan babu ne. Kun fahimci maganar sarki? Yace innama yuriduna bihi al-islah, gyara suke so, fa amma ma yanfa falam yunha anhu, duk abin da zai amfani wannan ba za a hana mutane shi ba. Haka Sa'id ibn al-Musayyib yace, intaha maganar sa ta kare. Wa ruwiya an al-Hasan annahu qala la yahillu as-sihr illa sahir, har ruwaito magana daga Hasan al-Basri daga cikin manyan tabi'ai, yake cewa la yahillu az-zihra illa sahir, ko la yahullu az-zihra illa sahir, ba wanda zai walware sihiri sai mai yin sihiri. Qala ibn al-qayyim yake cewa an-nushratu hallu sihri an al-mashhuri, da kenan ga yadda bayani zai zo falla falla bayan ya tara mana riwaya, riwaya daga annabi an tambaye shi, yace hiya min amali shaytan, Sayyid ibn al-Musayyib an ce aya ce, in dai suna nufin su ceci wani ne su amfani wani wannan babu laifi. Ruwaya daga Hassan al-Basri yace yana ganin babu warware mai sihiri sai mai sihiri. To sai aka yana ganin kawai wato ya halatta kenan a jawurin mai sihiri ya warware. To Ibn al-Qayyim zai zo ya magana yace an-nushratu hallu sihri an al-mashhuri. Na farko dai nushra shine warware sihiri daga wanda aka yi waki. Wa hiya nau'ani. To wannan warware sihiri daga wanda aka waki kuma nau'i biyu ne. Na farko hallun bi sihirin mislihi, a warware sihiri da wani sihirin kwatankwacin sa. Wa huwa allazi min amali shaytani, yace wannan tabbas yana cikin aikin shaytan kamar da annabi ya faɗa. Wa alayhi yumalu qawlul hasani, kuma akan wannan zaka dauki maganar Hasan al-Basri da yace la yahullu sihra illa sahir, fa yataqarrabu an-nasiru wal muntashiru ila shaytani. A irin wannan hali sai kaga shi mai warware sihiri din da wanda aka yi wa sihirin dukkan su suna neman kusanci ne zuwa ga shaytan, zuwa ga aljan, bima yuhibbu, sun aikata masa abin da yake so. Fa yubtilu amalahu an al-mashhuri, dan ya lalata kullin da yi na sihir cewa ne. Wato shi sa annabi ce hiya min amali shaytan. Galibi idan aka ce an yi wa mutum sihiri kuma an je wurin malaman duba ko bokaye su za su warware sihirin, to akwai abin da suke sharɗanta maka cewa to sai kayi kaza sai kayi kaza. To wannan abin biyan bukatar shi aljanin da suke ta'amuli da shi ne, wanda da shi aka hada baki aka kulla maka sihirin, shi zai ba da doka yace sai an yi kaza, sai an yanka bakin bansuro, sai an yanka kaza mai wake-wake, sai an ba da sadakar abu kaza, sai an yi abu kaza lokaci kaza, ko an sa masa suna sadaka. To karshe dai an nemi kusanci ne zuwa ga wannan aljani don ya warware wancan cutarwar, kuma warwarewar da yayi ta wannan hanyar الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال وتبنبنتي لكان النشرة إلن ودى أكهنا والمرخص فيه دكما إلن ودى أي رنبوم آئي إنتا إنتا ذنتت أيون القرآن تكو حديثي مما يزيد الإشكال واند وانا يائسا يكوتد دكا من إشكالي وتوليكتي وزن فهنتر مسألة نشرة دي وانا تعالت وانا كوبة تعالت wanne kamata mudakata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah akwai ko na cewa mana karku dauki hankalin menene hukuncin masu yin duba da ayar alqur'ani, misali idan mutum zai yi duba din sai ya bude alqur'ani ya ce ka rufe duk inda aka bude ka dora hannunka, inda ka dora hannunka sai a bude sai a ga wace aya ce, in ka daga hannunka sai a ga aya, sai a fassara ta gurgudan abinda aya take dauke da shi na ma'ana, to gurgudan kai kuma abinda za a fassara maka abinda ka tasan mai a fassara ma da alkhairi ko kishin alkhairi. Me hukunci irin wannan dubar? Hukunci irin wannan dubar ba bambanci da sauran kowace duba. Karka ɗauka cewa tun da alqur'ani aka yi wai babu laifi, duk duba bata ce, bata wanda yake mai zurfin gaske, domin da awar sanin gaibu ce, gaibu ko babu wanda ya sani sai Allah ta'ala. Kuma yin amfani da wannan hanya da alqur'ani ta wannan hanya, karkatar da alqur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta. Allah ya saukar da alqur'ani don mutane su kula da ayoyinsa su yi aiki da su. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Wato dan mutane su kula da ayoyinsa dan ma'abuta hankali su natsu. Abinda ke cikin Qur'ani hani ne da umarni, da ake son mu karanta mu bi umarnin, mu hanu kuma daga ci asalin wannan hani da aka hane mu din. Wannan shine abinda yake wajibi mu fahimta game da Al-Qur'ani. Yin amfani da Al-Qur'ani ta hanyar irin wannan hanya kautar da alqur'ani ne daga manufar da aka saukar da shi domin ta, kuma fata ne mai girman gaske Allah tsare mu. Dan haka koda mutum na duban sa baya yi sai da alqur'ani, kuma ka je wurin sa baka da bambanci da wanda ya je wurin duba mai bugon kasa, duk hukuncin ku daya. Kuma shi mai duba da alqur'ani ba shi da bambanci da mai yin duba da bugon kasa, duk hukuncin sa daya. Wannan yake cewa a babin da muka karanta can baya, babu man haqaqat tauhid da dakhalul jannata, an kawo waɗansu kalmomi da yake buƙatan ƙarin ma'anarsu. Humul ladzina la yasarquna wala yaktubuna wala yatatayyaruna. Wannan lokacin da muke karatun can baya din mun fassara su, wato hadisin Imam Muslim, wanda annabi ke maganan mutane 70 cikin al'ummar sa'ad za su shiga aljanna bi gairi hisab. Ya bar sahabbai suna tattaunawa dan can ko su wane ne. Wadansu cikin sahabbai suka ce me yiwa su ne wanda aka haife su cikin musulunci ba su taɓa shirka ba. Wadansu suka ce me yiwa su ne kaza, wadansu suka ce har dai zuwa lokacin da annabi ya fito. Sai annabi ce humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Su ne waɗanda layar sarkuna ba sa nema a yi musu tofi, ba wai su ba sa yi ba, su yi wa wani wannan daban, amma su nema a yi musu to ba sa yi. Wala yaktawuna, sannan ba sa yin sakiya, wato shi ne lalas. Wala yatatayyaruna, ko ba sa canfi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wato suna dogara ne ga Ubangijinsu. Sawa a yi maka tofi ko ka sa a yi maka addu'a ba laifi ba ne ba, amma yana rage wani bangare na tawakkali idan mutum ya yi ba haramun ya yi ba. Haka kuma ka sa a yi maka sakiya saboda wani kurji da kake da shi ya yi ruwa, ba wata hanyar da za a magance su ta hanyar sakiya, ba wai laifi ba ne ba a shari'ar musulunci, amma ya rage wani bangare na tawakkali. Haka kuma canfi, shi wannan kowa ya riga san meye matsayinsa, wani bangare ne da zai iya kai mutum zuwa ga shirka. Allah ya tsare mu. To saboda haka abinda wancan hadisi ke nuna wa kenan, shari'a ta baka dama ka yi tofi ko ka yi addu'a, amma kuma da zaka hakura har Allah ya dauke cutar, to shi aka fi so. Idan mutum yana da juriyar da zai iya hakura ba tare da ya kaiwa kowa kuka ba, in ko mutum ya san cewa zai takwar mutu abu kaza na damuna, abu kaza na damuna, tun farko ma ya je ne magungunan sai huta, tunda an halatta masa ba abin nan dinsa ba. Wata rana imamu Sha'abi ya ga wani mutum a masallaci yana roƙon mutane, sai kira shi yace me yana roƙon jama'a? Kawai dan talauci ya kama ka na kwana ɗaya ko kwana biyu. Yace kaga wannan idan nawa shekara takwas bana gani da shi, kowa gani gani yake lafiya takalau, amma da ido ɗaya nake gani, wannan ɗaya shekara takwas bana gani da shi, wanda kai kukan Allah wurin wani ba, kai ma na faɗa ne dan in maka wazi da shi. Kaga wannan masu juriya kenan, shekara takwas mutum idonsa baya gani ko bai je wajen likitan ido ba. Saboda haka shi neman magani a cikin musulunci ja'izi ne, idan mutum ya je ya nema ya halatta, inda mutum na da karfin halin da ba zai nema ba har Allah ya dauke abin danganin damarsa ko ya kashe shi da wannan cutar, to wannan shi ne mafifici ga wanda zai iya yin haka din. Shi yasa hadisin ya jera waɗancan cikin mutum 70,000 da za su ga aljanna bi gairi hisab. Wannan kuma ce ya mutum zai kare kansa daga irin wannan sihiri da ake yi, wani ayoyi zai karanta? Mun sha faɗa muna maimaita ayoyin, amma galibi a ƙasar Hausa zuciyar mu ta ginu kan waɗansu al'amura wanda sai mun yi ta fahimtar hadisan annabi kafin mu gyara al'amuran. Kullum aka faɗa wani abu ka ce ga maganinsu kamar yadda annabi ya faɗa, in ka ga abin ɗan kaɗan ne gama gari ne kowa ya sani, sai ka ɗauka to wannan ko zai maganin ma kuwa? Kai so kake sai an baka wani ƙulle-ƙullen abu wanda ba kowa zai iya ba cikin mutum 100 kila a samu mutum ɗaya ya yi. In ba haka ba ga abinda annabi ke yawa kansa rukuya da shi kullun da daddare, sai ya karanta kul huwallahu ahad kafa uku, kul a'udhu birabbil falaq kafa uku, kul a'udhu birabbin nas kafa uku, ya tofa a hannunsa ya shafe dukkan jikinsa da shi ya kwanta barci kullun, har cutar ajali da annabi ya yi Aisha take karanta masa lokacin baya iya, Aisha take kama hannunsa ta karanta masa ta shafe jikinsa da shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan babban abin da zaka yi kenan dan ka magance dukkan wani sihiri da za a yi maka. Matukar kana yin wannan tare da sakakkiyar zuciya, dan ita addu'a ko ibada ko tofi kullum abinda ake bukata ga mai ci ya sakankance Allah na ansawa idan an yi, kare zanto yana kwangaba kwambaya, to gashi dai mun yi dai, to kuma dai al'amuran ne dai a wannan, idan kai wannan kama ka riga ka san baka fawwala Allah al'amuran ka ba. Da aka yi wa annabi sihiri, bayan an riga an warware sihirin waɗannan aka saukar din, ya zanto su ne abinda zai magance gare shi kuma da sauran al'ummar sahari zuwa tashin kiyama. Ga kuma amanar rasulu zuwa ƙarshe, annabi ya ce man qara'ahu fi lailatin kafatahu, wanda ya karanta su a dare, man qara'a al-ayatayn min akhir al-baqara fi lailatin kafatahu, wanda ya karanta ayoyi guda biyun ƙarshe cikin dare sai ishe shi. Ayoyin ƙarshe na suratul baqara shine amanar rasulu zuwa ƙarshen fansun al-qawmil kafirin, wannan ba tofa zakai ba, karanta zakai. Ga kuma ayatul kursi, ita ma karanta kawai zakai, ba tofa zakai ba. Duk mutumin da ke lazanta wannan bi iznillahi ta'ala ko firgita irin ta baccin nan, za ga mutum ya nisa ce waɗancan ba iyakance maka kafa ko kafa nawa ba, amma waɗannan su ne aka iyakance ma wannan uku, amma waɗancan ba iyakance maka ko kafa nawa ba. To waɗannan duk ga sanan gurin, idan mutum yana wannan bi iznihi ta'ala shikenan. Kuma mutum ya haddace addu'o'in safe yana yi, addu'o'in yamma yana yi, daga cikin addu'o'in yamma ga mai arhasu sai zaka yi ta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Inda ka zauna rabin minti ka iya karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Kafa uku da yamma, abinda kake cewa ina neman agaji da sunan Allah wanda wani abu bai isa cutar ba a sama da ƙasa, matakar ka hada abin da sunan Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Kaga so uku kawai za ka karanta shi ke, abinda ake so zuciyarka ta sakankan ce lokacin da yamma ta yi karfe 5:30 zuwa 6 ka shagalta da irin waɗannan zikiran. In ka zo kwance barci ka shagalta da na barci, kana farkawa daga barci za ka yi kiyamun layla dama ka riga ka saba sunnar annabi, ita ce fuskar komai. Kana farkawa daga barci, mai annabi yake bayan ya farka daga barci, kana farkawa inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته ومن الصاف ربنا إن أولادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا وكفر أن وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى هرجوا كرشان آية كرشان سورة أنا آية كرشي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم تفلحون كرشي إذا النبي فرقا ينظرنا أبن ذكر أنت كده sannan sai ya tashi idan da larurar wanka yayi, in ba larurar wanka yayi alwala, sannan yayi kiyamul lailin sa sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma ka tashi da asuba ne, to kuma farkawa ta karshe daga bacci wanda ka san kuma zaka tashi ka je kai sallan asuba, annabi na farkawa alhamdulillahi allazi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi alhamdulillahi allazi ahyana ma kunna wa hayya ko wannan ko wacce duka sanan da yawa in gari ya waye allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaykal masir ko sayyidul islam la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Duk masoyin annabi za ka ga baya suka ci da wannan, in dai da gaske yake ko shi ko matarsa ko yayansa ta zikirin wannan har sai kowa ya iya a gida ana yi. To wannan ka samu wa kanka babban karki daga dukkan wani sihiri ko jifa ko rufa idan za a yi maka, kuma ka sakankance cewa ubangiji ta Allah zai kare ka. Amma kar ka zo ka ce ai ni ahlus sunna ne, ai ba komai, duk wani mai sihiri zai sai kayan su ahlus sunna wal jama'a ne, ana ahlus sunna wal jama'a ga kada sun tarar ga kasuwa ba cin wannan alwashin ka ce wai ni ai mun sihiri ne ba zai kama ni ba ni ahlus sunna ne. Amma in kana waɗannan ka riga ka gama matakar kada mutum mai sihiri yayi kayan sa bi iznillahi ta'ala Allah zai kare, ba kai ne kake ba kanka kariya ba, gurgudan yadda ka kwatanta bin sunnar annabi, gurgudan yadda zaka ga mu'jizar annabi ta bayyana a karan kanka. Bai kasa ba wai kai karan kanka bane ba, tasirin ba a kanka yake ba, addu'o'in da ka ja ka roki ubangiji shine Allah zai baka kariya ya kare ka daga dukkan sharri masu sharri, duk yadda suka so yi ba za su iya komai da kai ba. Ba sai ya tuke rigarsa ba, inda yake fili ya shafa, inda riga kuma ya shafa kan riga duk yayi ko ya guri. Wannan ce dan Allah malam ina tambaya menene ma'anan gausi, ina neman ƙarin bayani akan wannan. Abinda kalmar gau take nufi shine taimako ko agaji, al-gausu taimako, an gane ko? Ya zo ma'anarsa cikin Al-Qur'ani wa dakhala al-madinata غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الاستغاثة كنا wato shine neman taimako. Da ita da al-isti'ana ita ma tana nufin neman taimako, sukan yi tarayya ta fuskar ma'ana. Wani lokacin kuma suka rabu kamar yadda wadansu malamai suka bayani. Al-istighatha neman agaji dangane da abin da yake zai cutar da kai, ka nemi agaji don a kautar maka shi. Al-isti'ana kuma tana daukan ma'anar neman agaji kan wani abin da kake so kai mai amfani, amma baka iya sai kai sai da taimako. Shine Allah ya ce wasta'inu bisabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. To wannan neman taimako kenan wajen aiwatar da alheri. Al-istighatha kuma neman taimako a kare ka daga bangaren sharri, amma wannan baya hana wani lokaci su dauki ma'anonin juna. To neman taimako daga alkhairi wajen aiwatar da alkhairi, ko neman taimako don a ije maka wani sharri, wannan iri biyu ne. Akwai neman taimako ta bukata da ba wanda sai taimaka a irinta sai Allah, to wannan shirka ne ka nemi taimakon wani kan irin wannan abu. Akwai neman kariya a kare ka daga wani sharrin da ba wanda ya sai kare ka sai Allah, to wannan shirka ne ka nemi irin wannan agajin wajen wani. Akwai kuma wanda ka iya neman wani ya taimaka maka, an fahimta ku? Kai ne zaka laftawa jakinka kaya, ba za ka yi daga ba kai kaɗai sai ga wani ya zo zai wuce da Allah wani taimaka min mu dora, ko a kan jaki, ko a mota, ko a bayan mashin. Kai ne zaka ɗauki kaya a kanka, ba za ka iya dora ba sai ka ce wanda Allah ya dora min kayan nan sai kama ya dora maka, ko ya kama gaba ɗaya kai ka gyara gamban shi ya dora maka a ka. Ka ga nan duk ka nemi taimakonsa cikin abin da zai iya yi. Wannan ayoyin Qur'ani ba su hana wannan neman taimakon ba. Hadisin Annabi bai hana wannan ba. Hadisin zaba ahli dusur wal ujuri a waɗansu rawayoyinsa ayya bil ujuri ya zo da cewa ko kai tasbihi, ko kai kaza, ko ka taimaki mutum akan dabbarsa. Fatahmiluhu alaiha, ka dora cikin dabbar, ko kuma tarfahu alaiha mata'ahu, ko ka taimaka masa ya dora kayansa a kai. Kaga duk wannan ai taimakawa ne. To irin wannan isti'ana din ya halatta. Haka wani azzalimi ya tare ka zan cuce ka, ya fi ka karfi, sai ka nemi agajin waɗansu mutum ɗaya ko biyu da za su taimaka ma don su hana ka zaluncinsa. Wannan ya halatta. Kamar yadda aya ta nuna can, fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fa wakazahu Musa fa qada 'alayhi qala hadha min 'amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin. Amma kaga neman taimako kan abin da ba mai iya sai Allah, kamar a ɗauke maka talauci, ba mai ɗauke maka talauci sai Allah. Kamar a ɗauke wata cuta daga jikinka, ba mai iya ɗauke wannan cuta sai Allah. Likita abin da zai iya shine taimaka min ka duba jikina mai ke damu, taimaka min ka wasafa min maganin da ya kamata in yi amfani da shi, wanda ana sa ran sababin waraka ya zanto a cikinsa. Taimaka min ka yi min bayanin wace irin hanya ake amfani da maganin. Idan likita ya wannan ya kare na shi, ya sau nawa likitoci goma ko biyar za su tafi mutum kuma dole sai ya mutu. Ashe ba su suke ɗaukewa ba, su wanda suke yi duba ka da kuma bayar da magani. Amma ɗauke a hannun waje Allah, ba wanda ya sai ɗauke su. Lokacin da ka kusa wani a cikin da zama ko bai ci wannan da kyau, saboda haka kalmar gaus abinda suke nufi shi ne taimako. To wani lokacin tunda masdari ne kalmar, akan yi itlaqin masdar ana nufin ismul fa'il, kamar yadda ake itlaqin masdar ana nufin ismul fa'ul. Wannan a larabci duk masu bincike ga harshen larabci sun sani, a ce gaus a maimakon a ce taimako ana nufin mai bada taimakon kansa, wanda galibi shine wanda suke dariƙa suke amfani da shi idan sun ce shi wanda ke bada taimakon kenan kai tsaye. Amma kalmar gaus suna nufin taimako, amma suna amfani da shi kan mai bada taimako. To wannan kuma suna nada gausi, wanda yake suka duniya su a aqidar su duniya bata zama sai da gausi. Dole in wani gausin ya mutu a samu wani gausin da zai replace din sa, in ba haka mutane za su shiga cikin halin gaga da kai, lamarin duniya zai rikice. Shi gausi shine mataki na karshe na wanda ake neman taimako wajen su. Banda shi akwai su al-abdal, akwai su kuma al-anjaz, akwai su al-autad kai tsirakon duniya. To duk waɗannan waɗansu ko waliye ne wanda ake ganin ana dan dogara da su don waɗansu matsaloli. Dukkan wannan dai sanya ma Allah kishiya ne. Amma galibi aka yi da dubban musulmai maza da mata masu san Allah da manzansa a basu abu a gungunci ba su fahimta ba. Amma duk wanda yake karanta Al-Qur'ani, yake karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ko arba'un hadis za a karantar da kai karanta fassara mai kyau, ka bar waɗannan al'amuran wallahi tallahi. Dan za a zo a ce maka gagauci, a ce ga wani na cikin autadu, wani na cikin amjadu, wani na cikin abdadu, zai bayar da taimako, zai bayar da agaji, a kirayi sunan shi, sai ka zo ka karanta hadisin Abdullahi ɗan Abbas, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallama, na kasance a bayan annabi, ina yaro, sai annabi ce mini, ya gulam, me yace, ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfaz, ihfazillaha tajidhu tujahak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda, idza sa'alta fas'al Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. To da an zo nan guri yace idza sa'alta fas'al Allah, in ka tashi roko ka roki wa Allah, sai ka ce to mallan gausi fa da ake roko. Yanzu da hadisin ya ci karo da wancan gausi da ake kira sunan shi fa, da ake like hoton shi fa. Yanzu akwai wanda zai rike hoton shehi a kofar gidansa ko a rumfar kasuwar, yana itikadin wannan na jawo wani alkhairi. Abin nan guda biyu da annabi ya faɗa game da hadisin wancan na matansa da suka ga wani coci a ƙasar Habasha, wanda ake abin nan kuma an sanya mutumi a ciki kuma an yi hoto a ciki, ko yace Ibn Taymiyyah yace san hada fitina guda biyu, fitina ta farko ginin masallaci a makabarta ko ginin ɗakin ibada a makabarta, fitina ta biyu kuma shine fitina ta hoto din kansa ko mutumi din kansa. To a like hoton wani shehi ya dauka cewa zai jawo alkhairi a rumfar kasuwa ko zai kare gidanka kar barayi su shiga, to ina Ubangiji ta'ala da kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abinda kake faɗa kullum alal aqalli su 17 fa, in baka sallan farilla sai in baka sallan nafila sai farilla kadai, ya Allah gare ka kadai, dan saboda shine ma'anar gabatar da mafa'ulan bihi kafin a kawo fi'il da fa'il din. Kaga nasta'in shine fi'il wa fa'il, nasta'in fi'il mudari marfu'un li quluhu minan nasib wal jazm, fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu, iyyaka din shine mafa'ulan bihi mansub, iyyaka na'budu, wato asalin magana na abudu iyaka, amma sai aka gabatar da mafa'ulan bihi mansub dan nuna takaicewar neman taimako wurin Allah kadai ne, duk abinda ba mai iyayensa sai Allah, to haramun ne kuma neman taimakon wani, shirka ne a neman taimakon wani. Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in, gare ka kadai muke bauta, gare ka kadai muke neman taimako, to ka faɗi haka kuma sai ka nemi taimakon wani. Yanzu nan ka gama sallah azhar ko da asar ka karanta wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka je gida kuma ka dauka wannan hoto na gausi, shine zai kare ka dan girman Allah, baka warware abin da ka karanta cikin suratul fatiha ba. Ibn Kathir ke cewa makasudin duk littafan da Allah ya saukar, Qur'ani ya kunshi manufar saukar da duk wani littafi a bangasa, yace Qur'ani kuma gaba dayansa makasudin abin da yake so ya tabbatar fatiha ta kunshi shi, yace fatiha gaba ɗayanta kuma manufarta gaba ɗaya tana tattare cikin wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yanzu lokacin da ka rushe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka rushe fatiha kenan, ka rushe alqur'ani kenan, ka rushe duk wani littafi da aka taɓa saukarwa wani annabi a bankasa, ka je ka cewa Allah mai gobe kiyama. San annabi ba waka bane ba, sai ka fahimci addini tukuna. 40 hadis wallahi in za a yi maka fassara, mun yadda malamin kai karantar da kai, kare maka fassarar ɗan izala, kare maka fassarar Abubakar Gumi, kare maka fassarar kowa, ya ɗauko 40 hadis, ba na Imamun Nawawi bane ba, karni na 5 ko na 6, ya ɗauko fassarar sa na Ibn Rajab al-Hanbali Jami'ul Ulumi wal Hikam, fassarar 40 hadis, yayi aiki da wannan kadai, kaga waɗannan mutane sun rayu a Sham, sun rayu a wani karni kamar shekaru 700 ko 600 ko wani abu da ya wuce can baya, wanda ba su da alaka da izala ko Najeriya ko can a Sham suka rayu. To ya dauki wannan ya karantar da kai, ka bauta Allah da wannan, ba ruwanka da izala karka shiga cikin izala, ba ruwanka da Mallam Abubakar Gumi karka bi shi. Bambancin kiran sunna kenan da kira wanda ba na sunna ba. Kiran sunna idan mutum ya kira ka so yake ka bi Allah da manzansa, ka san shi karka san shi, ka ga yarda shi, in ka gan shi baka ga yarda shi ba, wannan ya ka girma, wannan duk kai ya shafa kai dai ka bi Allah da manzansa. Amma duk wanda yake kiranka wanda ba akan tafarkin sunna yake ba, babban abin da yake so ka bi shi shi, kai masa hidima shi, ka kyautata masa shi, inda zaka ce mallam ni ina ganin abin da ka faɗa gana annabi ya abin nan sa ya saba masa ina ganin na annabin ne ya kamata bi zai ce farka da ladabi ko baka da ladabi ka ce ba annabi ya ce baka da ladabi amma in shine ya faɗa abu ka ce manyan abin kenan to shikenan kuma wannan kai daidai kenan duk barnar da yayi katin da ka ce masa manya sune abin bi kenan yanzu duk sun nada kansu ne kishiyoyin annabi fa a fakaice amma sun san mutane suna san Allah da manzansa ba za su fito fili sai su kishiyoyin annabi ne amma sai mutun ya maka wayo da dabara zai bugar da kai amma in ba haka ba ya karanta da karba wani hadisi za su alta fasalillah wa za su anta fasain billah kuma yazo ku sake karanta hadisul qudusi aka ce na farko da na karshe da mutane da aljanu duk mu taru mu yi turmutsu zuwa wajen ubangiji kowa ya gabatar da bukatarsa Allah ya biya bukatan kowa wannan ba zai rige komai ba cikin abin da ke mulkin Allah sai gurgurdan abin da Allah za ta riga in an shigar da ita ce ko annabi duk wani wali fa gajiyayye ne kun san gajiyawarsa wanda in kaddara yana taimakawa baya taimakawa kowa sai wanda suka bi wannan da harshensu su da kansu suke faɗa wa shahidan shahidun min ahliha kowane wali idan aka tashi masu tijjaniya za su ce shehu tijjani zai ce ina yan tijjaniya kaga ba ruwan shi da sauran musulmi shehu abdulkadir kuma zai ce me ya ku kadirawa ba ruwan shi da sauran musulmi kenan to yanzu idan an haɗa yan tijjaniyan duniya da yan kadiriyan duniya a kwatanta su da sauran musulmi nawa zai zanto kashi nawa cikin ɗari ne kashi nawa cikin ɗari idan Allah za su kai ka haɗa dukkan wani batijjani da wani bakadire a duniya da sauran adadin musulmin duniya to sauran fa sai ka haranta musu shiga aljannar Allah ya za a yi da sauran kenan ba za su shiga aljanna ba ya kamata mu rikawa kan mu irin wannan tambayar kuma ashe shi rahamarsa in yana da ita takaitacciya ce dan ta shafi yan tijjaniya ne kadai shi ma abdulkadir in yana da ita ta shafi yan kadiriya ne kadai Allah ko ce wasi'at rahmati kulli shay'in fata aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun Allah rahmata ta yalwuci komai sama da kasa mutun da aljan kifi da ke cikin ruwa tsuntsu da ke sama mala'iku kowa da kowa rahmata ta yalwuci komai fata aktubuha zan tabbatar da ita in wajabtar da ita gawa ga yan tijaniya kadai ga yan kadiriya kadai ga masu izala kadai ga masu lillazina yattaquna ga waɗanda suke masu takawa wa yutuna zakata ga masu bada zakka kai dan kana bin shi ya ce zakkar ma ba dole sai ka bar ba in kai hidima gare shi wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyinmu ga sufofinsu nan الذين يتبعون الرسول النبي الأمية سنة وطن تسكى بين النبي منذو النبي الأمي وان دي كده إلمي باتارد ونمالي ميكرن تدشيبا الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وان دي سكسا مصفة شتكين التوراة والإنجيلا دان الله ونشيه نصفة شتكين التوراة والإنجيلا كوا أهلري بابو كوا أهلري سفة يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف نبي على النبي كنا ينبو مرتد المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حكى سفر النبي تكتكم التوراة والإنجيل ومنذك كوا هني دقم مونا ويحل لهم الطيبات حل التوا مثلا ندكم أبن ديك أنسى سنة الطيب abinci ko abin sha wanda baya cutar da kokolo baya cutar da shi wa yuharrimu alaihim alkhaba'is yana haramta musu dukkan wani khabith abinda ke cutar da kokolwa ko cutar da shi wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim abinda yake duk mai nauyi annabi na ijewa mutane duk wani mari annabi ya kwancewa mutane baya tsora maka abinda ba za ka iya ba fal ladina amanu bihi wa azzaruhu ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وان سكا ايماني دشي وعذروه سكا كرففي شي ونصروه سكا تيمكي سنة واتبعوا النور الذي انزل معه suka bi hasken da aka saukar tare da shi, wani haske aka saukar tare da annabi? Alkur'ani mai girma da hadisi. Wanda suka yi wannan, ula'ika humul muflihuna, wannan su ne masu rabota. Dan Allah wani malami ne su karanta maka wannan ayat daidai, su gani in za ka rike wani tarbi ko wani abu da sauransu. Ai, ka riga ka zama mai yanci. Girmama da za ka yi wa malam, za ka girmama shi a matsayin mai koyar da Qur'ani, mai koyar da hadisi, amma bauta kai masa ita kuma daga nan ka samu yanci, ba za ka yi masa bauta ba. To duk ba sa son wannan, shi yasa ba sa son a yi tafsiri, ba sa so a yi hadisi. Ba sa son tafsiri. In kuma za a yi tafsiri, to a bi tafsiri wanda yake da ɗanɗano irin nasu, irin su tafsirin sawi. Wanda inda za ka sauke sawi so miliyan, wallahi ba za ka fahimci addini ba. So miliyan ba, ba za ka fahimci addini yadda ya kamata ba. A gurgunci zai ta baka. To irin wannan suke so a yi. Dan da na cikin wata ka jance an sauka. Dan Allah ya ko tilawa kake a wata ka sauka, kai kokari. Tilawa kadai banda fassara. To amma a cikin wata an sauke Qur'ani, an sake juyowa. To me aka ce? Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.